This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kilohertz 2530 a matsakaicin zango. Ana iya jin mu a tasoshin radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da niya dukan su a jamhuriyar Niger. Sai kuma hanyar sadarwa wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan safiyar. Amma kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su, ga kan labarai.
A kasar Burundi, majami'u na dariƙar Katolika sun ce sun janye goyon bayan da suka bayar dangane da gudanar da zaben kasar bayan da aka shafe makonni ana tarzomar siyasa. A kasar Siriya, gamayyar mayaka daga kungiyoyin ƴan tawayen kasar gargashin rashin kungiyar Al-Qaida sun kwace birni na ƙarshe dake hannun sojojin gwamnatin kasar a lardin Idlib. Fadar Kremlin ta shugaban Rasha ta ce sabuwar dokar shugaban kasa wacce ta maida bayanai game da sojojin kasar da ta yi asara su a lokacin yaƙi ba an yi haka bane saboda rikici da ake a Ukraine ba.
To a gaishe ka. Yau Janar Buhari ke karɓan gargarwar mulki a Najeriya. Muna ɗauke da rahotanni. Kamar yadda muka saba kowace Juma'a, Jumai Ali za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki. Amma fa duk waɗannan sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A kasar Burundi, majami'u na ɗariƙar Katolika sun ce sun janye goyon baya da suke bayarwa dangane da gudanar da zaben kasar bayan da aka shafe makonni ana tarzomar siyasa. Bishop na ɗariƙar Katolikar kasar sun fidda sanarwa jiya Alhamis, inda suka buƙaci dukkan malaman addini da ɗariƙar waɗanda suke riƙe da muƙamai a hukumomin zaben kasar su yi murabus. Ranar Laraba, gwamnatin kasar ta nemi ƴan kasar su ba da gudunmawar kuɗi da ake buƙata domin gudanar da zaɓe da za a yi a cikin watan gobe, saboda masu ba da tallafi daga ƙasashen waje sun yi barazanar riƙe kuɗi da suka yi alƙawarin za su bayar domin muddin shugaban kasar Pierre Nkurunziza ya ci gaba da shirin sa na neman wa'adi na uku wanda ya janyo tankiya. A halin da ake ciki kuma, kungiyar haɗa kan ƙasashen Turai ta dakatar da tura tawagar masu sa ido zuwa zaɓen na Burundi. A cikin sanarwa da kungiyar ta bayar ta ce an dishe shirye-shiryen zaɓen ta wajen dabaibaye kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu, amfani da ƙarfin tsiya kan masu zanga-zanga, da kuma ƙirƙiro da yanayi na matsin lamba kan jam'iyyun ƴan hamayya da ƙungiyoyin farar hula, da kuma rashin ƙwarin gwiwa kan hukumomin zaɓen ƙasar. Shawarar da shugaban ƙasar ya ɗauka na sake neman wani sabon wa'adi ya janyo mummunan tarzoma da aka yi makonni yanzu ana yi da suka yi sanadiyyar mutuwar mutane fiye da 20 a arangamomi tsakanin masu zanga-zanga da ƴan sanda. Duk da haka, shugaban ƙasar ya ƙi ya dakatar da zaɓen shugaban ƙasa da aka ayyana yi ranar 26 ga watan Yuni.
A Siriya, gamayyar mayaka daga ƙungiyoyin ƴan tawayen ƙasar ƙarƙashin reshen ƙungiyar Al-Qaida sun kwace birni na ƙarshe da ke hannun sojojin gwamnatin ƙasar a lardin Idlib da ke arewa maso gabacin kasar da kan iyakarta da Turkiya. Kungiyar da ke ikirarin rajin kare haƙƙin bil'adama ta Siriya mai cibiya a Ingila ta ce sojojin Siriya sun janye daga birnin da ake kira Ahira jiya Alhamis, bayan da aka gwabza ƙazamin yaƙi da mayaƙan Alfate. To sai dai babu tabbas kan yawan waɗanda suka halaka sakamakon wannan gumurzu. Alfate dai gamayyar kungiyoyi ne ƙarƙashin kungiyar Al-Qaida da ake kira Al-Nusra. Shugaban kungiyar Abu Muhammad Al-Gulani ya faɗawa tashar talabijin ta Al-Jajira cikin makon nan cewa burinta shine kawar da shugaba Bashar al-Assad, amma ba kai hari kan ƙasashen yammacin duniya ba. Ya ce ba da jumawa ba gwamnatin shugaba Assad za ta faɗi. Al-Gulani ya kuma musanta cewa akwai kungiyar nan da ake kira Khorasan, yana mai cewa kungiyar wata reshe ne ƙarƙashin Nusra, kuma suna ne kawai da Amurka ta ƙirƙiro. Ma'aikatar tsaron Amurka ta auna harare da jiragen yaƙi a Siriya kan kungiyar ta Khorasan domin tana shirin kai harare kan ƙasashen yammacin duniya.
Fadar Kremlin ta shugaban Rasha ta ce sabuwar dokar shugaban ƙasa wacce ta maida bayanai game da sojoji da ƙasar ta yi hasarar su ba a lokacin yaƙi ba kamar yanzu a zaman sirri, cewa hakan ba shi da nasaba da rikicin da ake yi a Rasha. Bayanin ya ce shugaba Vladimir Putin ba shi da niyyar kaddamar da farmaki a Ukraine. A baya dokar ta takaita sirranta waɗannan bayanai a lokacin yaki kawai. Kakakin Father Kremlin Dmitry Peskov wadda yayi magana jiya Alhamis kwana ɗaya bayan yaki yayi tsokaci kan bayanan da ƴan jarida na ƙasashen yammacin duniya suka yi cewa sun ga Rasha ta girke sojoji kusa da kan iyakarta da Ukraine. Peskov wadda kamfanin dillancin labaran Interfax ya ambaci shi yana cewa babu gaskiya dokar ba ta da nasaba da rikicin da ake a Ukraine. Yace Mr. Putin baya shirin wani matakin soja na musamman. Jangogor maya masu adawa da gwamnatin kasar sun saki wani rahoto a farkon wannan wata wadda ya nuna cewa fiye da sojojin Rasha mai tanne suka mutu a rikicin da ake a Ukraine a watannin baya-bayan nan. An kashe mutumin da ya wallafa wannan rahoton Boris Nemtsov cikin watan Fabrairu a Moscow.
To kada dai a manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika daga birnin Washington DC. Shugaban Amerika Barack Obama ya kai ziyarar bazata zuwa wata majami'a da ke birnin Miami a jihar Florida jiya Alhamis a daidai lokacin da Amerika take shirin maido da hulɗar diplomasiya da ƙasar Cuba. Majami'ar da ake kira The Shrine of Our Lady of Charity tana da farin jini ga 'yan ƙasar Cuba da ke zaman gudun hijira a yankin. Fadar White House ta ce shugaban ya kai ziyarar bazatan ne domin ya karrama sadaukar da kai da Amurkawa 'yan asalin ƙasar Cuba suka yi wajen neman yanci da kuma irin gudunmawar da suke baiwa Amurka. Galibin 'yan ƙasar Cuba da ke Miami masu faɗa a ji suna adawa da burin shugaba Obama na ɗage daɗaɗɗen takunkumin karya tattalin arziki da Amurka ta azawa gwamnatin Castro. Amma sanatoci huɗu 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda suka ziyarci Havana cikin makon nan sun ce ana samun ƙarin wakilai a majalisa waɗanda suke goyon bayan ɗage takunkumin da dokar hana Amurkawa kai ziyara zuwa ƙasar kuma a bunƙasa cinikayya tsakanin ƙasashen biyu. Shugaba Obama ya shiga tarihi lokacin da ya ba da sanarwa cikin watan Disamban bara cewa gwamnatinsa tana son ta sake ƙulla hulɗar diplomasiya da Cuba a karo na farko tun shekarar 1961. Jami'an diplomasiyar ƙasashen biyu suna gudanar da shawarwari domin tantance yarjejeniyoyin sake buɗe ofisoshin jakadanci a Washington DC da kuma Havana. Birnin Miami yana da tazarar kilomita 145 daga ƙasar Cuba. Birnin mafi girma a jihar, wato Miami, ya kasance matattara 'yan ƙasar Cuba waɗanda suke son zuwa Amurka fiye da shekaru 50.
Shugaban hukumar kula da gasar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA Sepp Blatter ya ce bincike kan zargin cin hanci da rashawa kan aikace-aikacen hukumar ya zama abin kunya da zubda mutunci ga gasar ƙwallon ƙafa. Da yake magana a taron majalisar karo na 65 a birnin Zurich, Blatter ya ce hukumar tana fuskantar wasu ƙarin labarai marasa daɗi, kuma watanni masu zuwa ba za su kasance da sauƙi ba ga FIFA. Duk da haka ya ce ya zama wajibi hukumar ta fara aiki domin sake maido da martabar gasar. Blatter ya ce ba za mu ƙyale a ci gaba da ɓata suna da martabar gasar ƙwallon ƙafa da FIFA ba. Manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa biyu da ke Turai sun yi kira ga Blatter ya yi murabus kamin zaɓen ƙungiyar da za a yi yau Juma'a, amma Blatter ya ƙi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To Hausa sun ce waiwaye shine adon tafiya. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tuna da shugabannin da Najeriya ta yi tun lokacin da ta samu ƴanci har zuwa yau.
Manyan jam'iyyu uku ne wato NCNC, NPC da kuma AG suka fafata a zaben shekarar 1959. Kasancewar ba wata jam'iyya da ta samu cikakken rinjaye a wannan zabe, sai jam'iyyun NPC da NCNC suka yi kawance don kafa gwamnati. Jim kadan da samun yancin kan Najeriya sai sa tafa balewa ya zama to Prime Minister Najeriya na farko, yayin da Dr. Nnamdi Azikiwe ya kasance Governor General. Bayan da Najeriya ta zama jamhuriya a shekarar 1963 ne kuma aka zabi Azikiwe a matsayin matsayin shugaban kasa irin na Jekanayika a 1966 ne kuma aka aiwatar da juyin mulkin farko a Najeriya da cikin sa wasu manyan kasa suka rasa rayukansu manjo general Johnson Agui Iransi ya zama shugaban kasa sannu a hankali sojoji suka yi taiwa junansu da ma faran hula juyin mulki kama daga na general Yakub Gawan Murtala Murtalan da Obasanjo ya gada bayan da su kanar dimka suka bindige shi a wani yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba Lieutenant General Olusegun Obasanjo ne da ya shirya zaben da ya mai da kasar bisa turbar demokradiya inda turakin Sokoto Shehu Usman Aliyu Shagari ya amshi kasa a shekarar 1984 sojoji suka wa Shagari juyin mulki wanda ya farda gwamnatin Buhari Idiabon a shekarar 1985 ne kuma General Ibrahim Badamasi Babangida ya amshi kasa zuwa kan shugaban rikon kauriya Shone Kan ya zuwa kan Sani Abacha biyo bayan da sojojin General Sani Abacha wani general din kuma Abdul Salami Abubakar ya karbi mulki da shi kuma cikin shekara daya tak ya dora kasar bisa tsarin demokradiyyar da ta haifar da shugabancin Obasanjo na shekaru 8 matoyin kasana Umar Musa Yar'Adua da ya karbi mulki daga hannun Obasanjo ya riga mu gidan gaskiya a shekara ta 2010 inda wazirin sa Dr. Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan ya tsare kan karaga zabukan da aka aiwatar cikin wannan shekara shi ya kawo karshen mulkin Goodluck Ebele Jonathan din da a yau ake rantsar da Muhammadu Buhari a matsayin shugaba sabo fil Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To haka ne duniya ta hadu a Abuja Nigeria domin rantsar da General Buhari a matsayin sabon shugaban kasa kungiyar kasashen Afirka ma ba batta baya ba
Sunana Ambassador Abdu Abari nine representative na African Union a ECOWAS
Tawagar ku ta zo duba wannan rantsarwa ta General Buhari daga Goodluck Jonathan ya kuka da wannan tar
To na horko dai zan ce muku yanzu da sahin wannan ita shugaban kungiyar kasashen Afrika Dr. Nkosazana Dlamini Zuma ita da kanta ta iso Commissioner Peace and Security ita ma ta zo kenan muna da babbar tawaga da ta zo ta birnin Abuja saboda mu taya Najeriya da shugabanta da duka jama'an Najeriya murna na wannan zabe da aka yi shi muhimmancin wannan zabe zabe ne wanda da fari kan a ce an iya kalmalashi duka kowa iya tsoro da mu wanda muke cikin Najeriya da wanda suke kasashen waje an yi kaman tsammahanin abu zai shigo da rigima to kuma sai aka waye gari aka yi wannan zabe akan lumana kenan wannan abu da ƴan Najeriya suka iya suka yi ba victory bane na Najeriya ita kadai duka kasashen Afrika especially mu African Union mun ji dadin haka da ya faru saboda iya ma mutane nuni da Najeriya babbar kasa ce tana iya ta shirye zabe a yi shi cikin lahiya a yi electing king president ba an yi ba rigima ba an yi tashin hankali ba to wannan muna ji abu ne mai muhimmanci ga Najeriya kuma abu ne mai muhimmanci ga duka kasashen Afrika
irin wannan yakan faru zan iya cewa kusan kamar Ghana Senegal da ma jamhuriyar Niger duk sun samu nasarar irin wannan jam'iyyar adawa ta samu nasara
lalle ne ya kamata a daga masu Niger su Senegal da sauran kasashen Afrika da suka bi tafarkin demokrasiya inda komi yana zuwa daidai abinda yake da kwari a cikin demokrasiya ba mutum bane yake yin demokrasiya institutions ne kwanciyar hankali a cikin kasa a samu arziki a cikin kasa a yi protecting king interest king jama'a shine ya kamata ya zama na horko kaman yanzu wannan babbar kasa ta Nigeria mutane sun gane bin mushin dadin abin da yake faruwa a duka kasan da bata dauki ba irin wannan matsayi na ta san ƴancin jama'atta a cikin harkan demokrasiya shine ya kamata a ba ƙarfi hiye da kobi
gaskiya ne A Juma'ar nan ake bukin mai tarihi na miƙa mulki a Najeriya. Masu sauraron VOA Hausa, sai ku kasance tare da www.voa.com tun daga karfe 10 na safiyar yau a gogon Najeriya domin jin rahotanni da bayanai kai tsaye daga Abuja daga bakin abokan aiki da wakilanmu na yadda abubuwa suke gudana. Ku kamo mu a wayoyinku na hannu ko kwamfutar ku na hannu a www.voa.com. To yanzu ga Jumai Ali da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad, director a hukumar yaƙi da ƙanjamau da ake cewa NACA a taƙaice, ta yi bayanin cewa mata su cutar ƙanjamau ko sida ta fi yawa ɓanna fiye da maza. A saboda haka, ga shawarar da Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad ta bai wa mata.
Eto, kin ga san dai akwai mata masu zaman kansu wanda muke faɗakar da su ta kungiyoyi masu zaman kansu, mu ce idan za su sadu da maza su tabbatar cewa sun yi amfani da kororon roba ko su mata masu zaman kansu. Saboda faɗakawar namu daki-daki ne. Idan 'yan makaranta ne ba ma musu bayanin kororon roba, muna gaya musu ne kada su yarda su fara saduwa da namiji har sai sun yi aure. Idan mata masu zaman kansu ne, muna gaya musu su tabbatar cewa duk sanda za su sadu da namiji sun yi amfani da kororon roba. Amma ita mace wacce take gidan aurenta,
yawwa,
ita ce muke da illa, muke samun yanyan da za a yi masu ibada, za a faɗakar da su, saboda ba su ce mijinki zai sa kororon roba ba sai dai in an tabbatar cewa dukan ku kuna da shi.
Kuma bisa al'adunmu, galibi kin san mace tana nan ne sai yanda aka yi da ita. To, yaya kenan?
Mu ake cuta.
To, irin waɗannan mata wani kira za a musu?
Eto, mu dai yanzu da kalman da na yi muke bayani shi ne, iyaye muka fara faɗakarwa cewa da malamanmu da manyanmu duk sanda za a aure daga farko ma kafin a zo kan mu manya sosai. In za a yi aure a yi gwaji. Idan aka yi gwaji aka samu cewa akwai yana da ciki, to kin gani ke da za ki shiga ciki ka kai kanki ko?
Eh, haka ne.
Ko kuma kai da za ka shiga kai ka kai kanka, amma a yi gwaji. Kuma mutane malamai sun fara ɗaukan wannan, in za a yi aure za a ce to an yi gwaji. Wani kuma sai ba ruwansu da gwaji, ai ciwo na Allah ne. A kan wa'annan ne yanzu muke samun cikas, yanda za mu yi mu tabbatar cewa wa'annan matasa da suke tasowa ba su kama ba. Su kuma mata na aure, gaskiya muna dai gaya musu illolin wannan cutar ne kuma da yadda ake kama su. Waɗansunsu mazan su na yarda, saboda sun san mazan su na da shi ko kuma suna da shi, saboda ko da miji na da shi mace tana da shi, muna ba su shawara su yi amfani da kororon roba, saboda wani in nashi ya fi yawa zai iya ƙara wa ɗan uwansa. Kin gane?
Eh, na gane.
Yawwa, saboda haka bayanin da muke yanzu shi ne a faɗakarwa a cikin gari shi ne mata, mun fi mata yi ta wajen hana bayar da cutar tsakanin uwa da ɗa.
To,
saboda
a wannan
mun fi shiga ta wajen gurin ta awon cewa idan kina da ciki je a miki gwaji, idan kina da wannan cutar a asibiti za a iya hana, za a iya
ɗaukan matakan yanda zaki harba
ɗan. Matakan yanda zaki ba zaki ba ɗanki ba. To a hakan ake tafiya, in ta san tana da shi kuma ta san bayanin da za ta yi, kuma in namiji yana da shi kuma ya san matakin da zai ɗauka, saboda ke ma kin san al'adunmu na ƙasa Hausa.
To a wannan yunkuri da hukumar ki take yi na wayar da kan jama'a da kuma yaƙi da wannan cuta, wani ƙalubale kuke fuskanta? Wanne ne ya fi cikin ƙalubalen da kuke fuskanta, wanne ne ya fi tsanani?
Wanda ya fi tsanani shi ne na rashin ɗaukin matakan da ita gwamnati za ta ɗauka a samu wadatuwan su ita kanta maganin da kuma ita kanta gwajin da ake musu a asibiti. Waɗansu ƙasashen duniya sun ɗauki gwamnati da ɗauki nauyin waɗannan mutane 100%. Kin gani? Amma duk da haka mu a kanamu mun dogara ne da kawai kuɗin da ake ba mu tallafi. Kamar yadda kika yi bayani, kin ga Global Fund yana kawo mana kuɗi ko? EFA ta ƙasar Amerika suna kawo mana magunguna. To abin da ake kawo mana ba zai baya isan mu saboda yawan mutane da suke da waɗansu su har yanzu mun sasa akan magani saboda ba mu shi. To idan aka ce gwamnati ta ɗauki wannan nauyin, to za a kawo tallafin da yake mutane in an ce suna da wannan cutar sun san cewa su yi rayuwar ingantacciyar rayuwa har su mutu. Amma a yanda muke yanzu su ma kawo su ƙarfa sun rage abin da suke kawo mana. Ita ganta Global Fund su ma sun rage.
To ita ma'aikatar lafiya ta Najeriya ba ta taimakawa?
Tana taimakawa amma ɗaukin abinda suke yin ba za mu iya ɗaukan nauyin waɗanda suke da buƙatar a samu ɗin ba.
To madalla, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Dahiru ko Abubakar ne a can Jama'are, jihar Bauchin, Najeriya. Ya ce wai dan Allah yana son ka mishi bayani. Ina jin me ayya ake fatu kamuwa da ciwon basir ne?
Basir da akwai hanyoyi da yawa da ake kama shi. Wadda na farko waɗansu bari mu bayyana na farko. Irin waɗansu mutane waɗanda suke aiki da suke zaune ko lokacin tin-tin-tin wani lokaci suna iya samun sa. Mata masu juna biyu domin suna juna biyu ɗin wani lokaci sukan same shi. Kuma waɗansu mutane waɗanda suke da waɗannan ciwon da ke faruwa a cikin cikin Adam. To suna kamar su waɗannan hanta ɗin suma sukan samu irin ciwon ɗin basir ɗin. Wani lokaci in mutum ya yi tafiya mai tsawo nisa kamar irin ko jirgin sama kai tafiya kamar awa barkatai baka tashi ba, to duk wanda yana kawo ka samu basir. Wani lokaci abubuwan da muka ci waɗannan lokaci waɗansu amma wannan ba da yawa ba sukan samu wannan.
Likita, ka yi bayani akan cewa zama-zama kamar mutum ya zauna awa ɗaya, awa biyu ko minti 30.
Ano, kin san akwai wanda zama awa kamar 5, 6, 7, 8 ko 10 ma ba su tashi ba.
To, wane
ne? Suna zama ɗaya din din din. Shi yasa in dai mutum na aiki da ya sa mutum ya rika zama wani ɗaya ne, kai a ke mutum ya tashi ya ɗan motsa jikinsa ya taka.
Kamar mutum ya zauna awa ɗaya ya tashi ko awa biyu?
Awa ɗaya zuwa awa biyu ka tashi ka miƙe, kamar ko ma kamar ma irin su jirgin sama. In dai kana tafiya irin masu zuwa gida daga nan, bayan awa ɗaya biyu ya kamata ana so ka tashi ka ɗan motsa jiki ka taka. Ko ba ko ma ba wani wuri za ka ko ka miƙe ka miƙe tashi tsaye ka miƙe jikinka. To duk waɗannan suna taimakawa.
To waɗanne irin jinya ake, wani irin jinya ake yi?
Na da basu da yanar lokaci akwai irin mai da ake ba mutum wanda yake rage duniyar lokaci basu da yakan yi yawa kan yi tsarin yakan sa mutum za ka abin ya fito yakan yi kaikayi wani lokaci yana da zafi-zafi haka. To maganin da ake ba akan ba mutum kawai irin mai ne wanda zai rage kumburin wani lokaci kai ɗan kumburi ya rage kumburin ya rage zafin ciwon.
Yakan yi tsananin da sai an yanke?
Eh, waɗansu nasu yakan fito sai ga kamar na lilo. Wurin bayan gida ɗin za ka mana lilo, to wani yana lilo kuma yana jini, to yawan lokaci sai an je an gyara. Amma yawanci in dai mutum ya sa irin wannan to yakan taimaka kwarai da gaske. Mutum ya sa mai ɗin nan da wanda likitoci za su ba shi yakan taimaka kwarai da gaske.
To wannan mai da kai bayani, in mutum yana fama da basir ɗin ya dinga amfani da man kenan har iya rayuwarsa?
A'a, yawanci in dai mutum aka sa mai ɗin mutum ya yi abin da aka ce yawanci yakan warke a yi hajjiya.
To su kuma waɗanda yake lilo ɗin aka yanke shi kenan ko ba zai sake?
Eh, aka yi yanke akan gyara. To akwai wasu kuma ɗin domin wani ciwo ne da ke cikin cikin ɗan Adam, to in domin wani ciwo ne dole sai an dubi wannan ciwon aka ba da maganin wannan ciwon sannan sai warkar da shi.
In aka warkar da ciwon da ya haddasa ba
ta? Eh, da ya haddasa shi.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin, amin.
To sai kuma wasiƙar Shu'aibu Muhammad Rijiyar Maikabi a can ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi.
To.
Shi kuma ya ce wai wani lokaci wai sai a ga mutum wai baya son yayi magana. Ko da an mishi magana sai yayi shiru yayi baya ma so samsan ayi magana yayi magana to matsala ce ko ko dai rayuwa ce ta dan Adam.
To rashin magana da rayuwa ta dan Adam sai dai mutum bai yi magana samsan ne amma a ga zan dan Adam yake wani lokaci domin rayuwa wani lokaci mutum ko bai zo ma a dame shi.
To in kuma wanda bai magana samsan ne fa matsala ce?
To in mutum na magana kuma kawai gam kawai daina magana to dole a saurari a jiran likita a duba shi.
To matsala ce.
Matsala ce.
To dama. To shi kuma likita Isiyaku Abdullahi ɗan Rimin Benin a can shi ma dai jihar Kebbi ne Najeriya. Ya ce murna na damunsa kwarai da gaske hancinsa yana yawan zubar da majina to wai wani mataki zai dauka?
To inda murna na damun shi da yawa ya kamata inda kawai kowane lokaci murna na damun sa ya kamata ya duba domin akwai wasu mutane inda kamar yanayi ya canza to canzan yanayi na kawo mutum samura wanda ake kira allergy da turanci to inda ba domin wannan bane kawai kowane lokaci murna na kawo mutum to ya kamata a je a duba akwai wasu mutane domin wani dalili yadda hancinsu yake da hancin da Adam yake akwai bari ne kan kamurari a ciki to wani lokaci yadda suke wani ɗan suraya su dangote in ya dangote ɗan lokaci kan sa mutum ga kamar yana da mura ko lokaci.
Saboda haka sai in an duba za a iya gyarawa?
Eh wani lokaci an je a duba za a gyara kuma akwai ɗan mutane kamar irin masu shan ɗan waɗansu akwai irin magunguna kamar na hawan jini waɗansu suka sa mutum ya rinka gani kamar yana da mura ko yana ko lokaci kamar yana da murmura ko kuma mutum ya yi ta cin ƙoƙarin su ko wani abu to inda irin wannan ne inda domin wani magani ne da yake sha to in abin ya fara ne domin da ya fara shan maganin to ya kamata kuma likita za a canza maganin.
To likita irin waɗannan mutane kamar yadda ka ce dinnan to in kuma kamar ba dukan waɗannan dalili da ka bayyana ba ne a ce mutum yana ta yin mura a kodayaushe alama ce ta wata cuta?
Inda mutum na mura kowane lokaci bai kamata mutum na mura kowane lokaci ba dole a je a yi bincike a tabbatar me ke sa kawo wannan.
A saboda haka shi Malam Abdullahi ya duba ya gani in magani ne da aka bashi in kuma canjin yanayi ne duk wannan sai ya je dai an duba shi yadda ya kamata kenan.
Sai an duba shi yadda ya kamata Hajiya.
Kuma in an duba din cikin ikon Allah za a samu a gyara ku.
In haka yasa ana za a iya gyara insha Allah.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaida Jummai kafin mu rufe ga takaitattun labarai.
A Burundi majami'u na ɗariƙar Katolika sun ce sun janye goyon baya da suke bayarwa dangane da gudanar da zaben ƙasar bayan da aka shafe makonni ana tarzomar siyasa. Bishop na ɗariƙar Katolika a ƙasar sun fidda sanarwa jiya Alhamis inda suka buƙaci dukkan malaman addinin ɗariƙar waɗanda suke riƙe da muƙama a hukumomin zaben ƙasar su murabus. A Siriya gamayyar mayaka daga ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar ƙarƙashin rashin ƙungiyar Al-Qaida sun kwace birni na ƙarshe da ke hannun sojojin gwamnatin ƙasar Alardi Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar Dab da kan iyakarta da Turkiya. Fadar Kremlin ta shugaban Rasha ta ce sabuwar dokar shugaban ƙasa wacce ta maida bayanai game da sojoji da ƙasar ta yi hasarar su ba a lokacin yaƙi ba kamar yanzu a zaman sirri cewa hakan ba shi da nasaba da rikicin da ake a Ukraine ba.
To a gaishe ka. A shirinmu na hantsi za ku ji abubuwan da matasa suke son gwamnatin Buhari ta mayar da hankali kai cikin gaggawa. Jama'a ƙarshen shirinmu kenan. A madadin da waɗanda kuka ji murorinsu musamman Sahabo Imam Aliyu da Chubahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti da injina namu Mr. Cook, ni Salo Garba ke muku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.